This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu na yau Laraba 24 ga watan Yuni. Da fatan an waye gari lafiya. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku da safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Masu saurare, assalamu alaikum. A Najeriya akalla mutane 40 ne aka kashe a harin baya-bayan nan da kungiyar ta'adda ta kai a arewacin kasar. A jiya ne manyan jami'an tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali suka buƙaci kwamitin tsaro ta majalisar da ta samar wa ƙasar wani kaso mai tsoka domin samar da ababen more rayuwa cikin ƙasar. Amurka ta faɗa a ranar Litinin cewa.
To, kanin labaran kenan. To, za ku ji abin da ya zafi shi kuwa ba wuta ba. Shi menene ƴaƴan jam'iyyar APC ke bukata ne domin samun maslaha a majalisa?
Wajibi ne Ikwara Madu ya aje kayan da ba nashi ba, ya aje kawai, ya aje ba aro ba ne, in aro ne ma mai abin ya ga abinsa, to a dawo masa da shi.
To, amma menene ya bambanta abin da 'yan jam'iyyar adawa suka yi wa jam'iyyar PDP da zaben tambuwal a matsayin kakakin majalisa ne?
Abin da ya faru wancan karo daban, wanda ya faru wannan karo daban. Wannan karo mai doki ne aka bar shi kan kuturinsa.
To, Sahabu kuma zai shigo da shirin demokuraɗiyya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Tare sallama. A Najeriya akalla mutane 40 ne aka kashe a harin baya-bayan nan da kungiyar ta'adda ta kai a arewacin kasar. Shaidun gani da ido da kuma majiyar jami'an tsaro sun ce wannan harin ya faru ne a wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da juna a jihar Borno da ke arewacin Najeriya. Kuma wannan lamari ya faru ne a ranakun Litinin da Talata. Mazauna waɗannan ƙauyukan da suka samu damar arcewa sun shaidawa muryar Amurka cewa maharan sun shigo musu ne ta bisa babur da bus-bus. Kuma suka shiga kona gidaje tare da kashe mutane ba ƙaƙƙautawa, tare da kwaci kayayyakin abinci daga hannun mazauna waɗannan ƙauyukan. Ɗaya daga cikin mazauna cikin ƙauyukan mai suna Isa Daburo ya ce yana gani aka harbe wasu, yayin da wasu kuma aka yi musu yankan rago. Kana yara da mata na cikin waɗanda wannan bala'i ya rutsa da su. Ko ranar Litinin da ta gabata, sai da wata 'yar ƙunar baƙin wake ta tara bom a kasuwar kifi da ke kusa da masallaci a garin Maiduguri, fadan gwamnatin jihar Borno. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan. Amma dai ƙungiyar Boko Haram ita ce ta kwashe shekaru 6 tana gasawa mutanen yankin jihohin arewa maso gabas aya a hannu. Kwanan nan ƙungiyar Boko Haram ta ƙara ƙaimi wajen kai har-haren da take yi, musamman ganin cewa sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci babban rundunar sojan ƙasar ta matsa da headquarterta daga Abuja zuwa Maiduguri, inda nan ne tungan 'yan Boko Haram. A jiya ne manyan jami'an tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali suka buƙaci kwamitin tsaro ta majalisar da ta samar wa ƙasar wani kaso mai tsoka, biyo bayan yarjejeniyar da suka cimma da 'yan tawayen Azminawa. Mongi Hamdi ya buƙaci kwamitin da ya gaggauta samar wa ƙasar ta Mali da kuɗin da za ta yi amfani da su wajen bunƙasa samar da ruwan sha, inganta makarantu da ma hasken wutar lantarki. Hamdi ya ce samar da ababen more rayuwa ya zama wajibi, domin ko yanzu dubban 'yan gudun hijira da suka bar ƙasan suna fara kwararowa gida. Ya ce yanzu ƙara gina ababen more rayuwa sai ya fi wahala bisa ga lalata su. Ya ci gaba da cewa kaucewa wannan yarjejeniyar a arewacin ƙasar zai zama wani babban matsala da ba wanda zai iya bayyana abin da ka iya faruwa game da harkokin tsaro a yankin. Hamdi ya ce arewacin ƙasar ta Mali yana da matsanancin yanayi, kuma babu ababen more rayuwa a yankin, wanda kuma wannan babban kalubale ne ga Majalisar Ɗinkin Duniya na kokarinta na ganin wajen samar da zaman lafiya a yankin. yanzu haka dai kasar Mali ta sa hannu a wani shirin shiga tsakani da kasar Algeria ta shiga tsakaninta da ƴan tawayan Azminawa da ma masu mara mata baya akan gwamnatin kasar wanda suke cewa gwamnatin kasar ta jingine su a gefe kuma an yi breach da bukatun su. Sai dai ba wannan ne karo na farko da aka kulla irin wannan yarjejeniyar ba, amma lamarin ya sukurkuce ko a shekarar 2012 ne dai rikici ya balle a kasar ta Mali wanda ya dalilin juyin mulki wanda ya sa Azminawan kwace wasu muhimman birane a arewacin kasar kafin a fatattake su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Amurka ta faɗa a ranar Litinin cewa harin ta saman nan da aka kai a arewacin kasar Iraki ya kashe har da ɗaya daga cikin shugabannin yankin nan ta ISIS wanda ake tuhuma da hannu dumu-dumu a cikin harin nan na shekarar 2012 wanda aka yi a ofishin jakadancin Amurka da ke Benghazi na ƙasar Libya da ya kashe Amurkawa hudu ciki ko har da jakadar Amurkan a ƙasar Libya wato Christopher Steven. Mai magana da yawan ma'aikatan tsaron Amurka kana Steven Warren ya ce harin nan ta sama da aka kai a ranar 15 ga wannan watan a Mosul ya kashe Ali Awani Alhazi wanda yake aiki kuddakun da ƴan tawayan da ke arewaci da tsakiyar Afrika. Warren ya bayyana Alhazi a matsayin mutumin da ake da sha'awar ganin wannan harin ya rutsa da shi kuma hakan ta faru, sai dai kuma Steve din bai yi wani ƙarin haske ba game da irin rawar da shi wannan ɗan taliki ya taka a harin na ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Libya a wancan lokaci. Sai dai ya ce mutuwarsa ya ƙara ƙasƙantar da ƙungiyar ISIL wanda hakan ba zai ba ta damar yin hubbasan garwayewa da 'yan jihadin Afirka ta Arewa a cikin mayakan Siriya da na Iraki ba. Tun can dama ma'aikatar harkokin wajen Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana shi Alharzi a matsayin ɗan ta'adda wanda suka ce ya shiga ƙungiyar Ansar al-Sharia na ƙasar Tunisia a shekarar 2011. Kana daga bisani kuma ya taimaka wajen samarwa mayaƙa damar zuwa ƙasar Tunisia da Siriya, sa'ilin nan kuma ya shiga fasakwabrin makamai zuwa ƙasar ta Tunisia. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce Amurka za ta dogara ga sojojin haɗin gwiwa da ma waɗanda ba sojoji ba domin mayar da martanin duk wani harin da ƙasar Rasha za ta kai a ƙasar Ukraine. Sakataren dai yana magana ne a ranar Litinin a Berlin jim kaɗan kafin ya yi tafiya zuwa ƙasar Estonia inda zai gana takwarorinsa na Estonia da Latvia da kuma Lithuania waɗanda a da suke cikin tarayyar Soviet. Kata ya ce Amurka za ta ba da gudunmawa na musamman na dakaru da bayanan sirri da dai wasu sauran abubuwa da ke da nasaba da aikin soja domin buƙatar gaggawa domin ganin ƙasashen Turai sun yi mayar da duk wani hari da Rasha za ta kai. Yanzu haka dai Kata zai gana da ministocin tsaro na NATO a yau ɗin nan da kuma gobe duk a Brussels ɗin domin tattaunawa da za a bullowa ƙasar ta Rasha game da ƙoƙarinta na mamaye yankin Ukraine wanda yake tana samun goyon bayan 'yan awaren Ukraine ɗin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotanninmu daga birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda wakiliyarmu Majida Dauda ta ruwaito cewa sanatocin jam'iyyar APC mai mulki sun ba hammata iska a taron da suka kwashe sa'o'i suna yi da nufin warware zaren da ya harke dangane da zaben shugabanninsu. Ga Madina.
Baya ga zaman da suke yi a zauren majalisa, wannan shine karo na farko da sanatocin jam'iyyar APC daga bangarorin biyu, wato Unity Forum da Like Minds, za su zauna a ɗakin taro wuri guda domin su yi ƙoƙarin warware batun zaben shugabannin nasu. Saboda har yanzu ba a zaɓi shugaban marasa rinjaye ba tukuna, sai taro ya tashi baran-baran. Sanata Kabiru Garba Marafa ya ce ba nasarar da saraki ya samu shine yafi damunsu ba, yadda aka gudanar da zaben ne ya sabawa ka'idojinsu.
Mu waye gari mun shigo majalisa kawai sai muka ga an zo da sabon littafi dauke da dokoki wanda ba a bi tsarin yanda shi littafin yace a yi gyaran shi ba idan haka ta taso.
Sabanin wanda kuka saba amfani da shi?
Sabanin wanda mun ka saba amfani da shi na shekara ta 2011 zuwa 2015 ba a canja shi ba. Tunda muka shigo da mu akai majalisar nan kuma gurgurdon hali mun zauna a ciki in ma ranan da baka nan ne akwai lokuta da ake fitowa da abin da ake kira hansard. Wannan hansard yana faɗin abubuwan da aka yi rana bisa rana kullun ga abin da majalisa ta yi, ga abin da majalisa ta yi, ga abin da majalisa ta yi, kamar na wata uku sai a cure lokaci guda a baka domin ka duba. In ka ga wani abin da ka ga an sanya wanda bai daidai ba, sai ka ce a wannan abin yaushe aka yi shi. Misali, mun duba duka wannan abin nan, babu ranar da aka gyara ga wannan doka. To kin ga akan kuma wannan tsari na wannan littafi aka gudanar da zaɓuɓɓukan da aka gudanar ranar. To kin ga idan an gudanar da zaɓe akan dokan da babu ta, kin ga duk abin da aka gudanar bai da tasiri, bai yi ba.
Daga dukkan alamu har yanzu tsuguno ba ta ƙare ba, domin uwar jam'iyya na taro, ƴaƴanta ma na taro akan wannan batu na shugabanci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a cikin hirarsu da sahabo Imam Aliyu jim kaɗan bayan wannan zaman, ɗan majalisar dattijai Suleiman Hunkuyi ya bayyana cewa:
To, zaɓe dai na farko bai kaya ba, tunda maganan nan ina tabbatar maka abinda aka nuna zaɓe ya yi an fitar da sunayen mutum biyu da Bukola Saraki da wanda aka ce mataimakin shi na Senate President Dukwara Madu. Wannan in mata kaya to da sauran wata bayan wannan, domin maganan nan na iya shiga kotu, kuma in ta shiga kotu muna kyautata ta tun abin da aka yi ba za ta tsaya ba. Amma tun da yake a kullum mutane masu neman shiriya ne, shi ya sa ake maganan doka. An aza su bisa kanmu, suna gabanmu, shi ya sa muka ce to mun yarda a je a haka ɗin idan muna da neman abin da za mu nema kotu mu je.
To yanzu za ku tafi kotun ne ko kuma dai akwai sulhu yar cikin gida?
Me zai hana mu zuwa kotu? Ai, ba mun kadai aka zalunta ba. Ba a zalunci Hunkuyi ba. An zalunci jama'ar Najeriya ne. An zalunci demokradiyya ne. An saki ka'idan da addinda ya kamata a yi na doka ne. In ko an yi ba don wani ko fuska ko muryan wani ba, ko girman wani ko kankancin wani ba, sai a je a nemi menene abin da doka ta ce. Wannan shine ɗaya daga cikin mafi ƙarfin dalilin da ya sa mutane suka zaɓi a yi demokradiyya ba mulkin soja ba.
Akwai masu cewa majalisa, duk da cewa an yi zaɓe, jam'iyya ba ta da ƙarfin ta tilastawa 'yan majalisa 'yan takara. Saboda haka majalisa za ta iya yin yadda ta ga dama. Misali, abin da ya faru majalisar wakilai waccan majalisa ta bakwai, inda ga PDP abin da take so, amma 'yan PDP suka haɗa kai da 'yan jam'iyyar ku ta APC ko waɗanda lokacin ana ACN suka zaɓi waziri Tambuwal. Abin da ya same ku kenan majalisar dattijai yanzu?
Ba haka ba ne ba. Abin da ya faru wancan karo daban, wanda ya faru wannan karo daban.
To ina
ban faru wannan karo?
Mai
doki ne aka bar shi kan kuturinsa.
To,
shugabancin nan an raba biyu, an baiwa jam'iyyar da ba ita take da mulki ba, sun ba da masu mulki. Wancan karon Tambuwal da mataimakan shi dukkan su ɗan jam'iyyar PDP ne, ko ka manta? Sai me ya kawo wannan wace-wacen? An ɗauki bisan baki ne aka baiwa akuyan baki.
Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana, idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya, ko me za ka yi rinka yi.
Haka yake, to sai ku kasance a shirinmu na hantsi domin jin ƙarshen wannan hirar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa ƙarfe 1 da kusan kwata na asuba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Demokradiyya a yau. Cikin shirin wannan mako, kamar mako da ya gabata, za mu ci gaba da duba dambarwar zaɓen shugabannin majalisun tarayyar nan biyu da har yanzu ƙura ba ta lafa ba. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata ƙirba za ku kasa ji ba, sabon shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Bukola Saraki da tawaggarsa sun kai ziyara ga tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo. Koda shike sun gana cikin sirri rahotanni na cewa Bukola ya nemi ci Obasanjo ya sa baki wajen sasanta rikici da ya biyo bayan zaben sa. Wasu kafofin yada labarai na cikin gida a Najeriya suna cewa cikin raha Obasanjo ya cewa tawagar ku yara ba za ku tashi neman manya ba sai bayan ta baci. Ga Nasira da Mulekaya da Shimfida.
Yan majalisar dattawa magoya bayan Amin Lawan na kan bakansu lalle a biya abin da suke gani shine mutunta tsarin mulki wajen sake zaben majalisar da bukatun nan take mataimakin shugaban majalisar Ike Kuramadu yayi murabus dan mutum 55 ne ya dace su zabe shi ba 54 ba in ba manta ba dattawan da suka tafi wani taron ganawa da shugaba Buhari can majalisa ko MPDP da APC da ke maraba ga Bukola Saraki suka zabi Sarakin ba Hamayya na kan gaba wannan rajin shine sanata Kabiru Marafa daga Zamfara da yace san ba za su ba da gari ba an sake zaba.
Ma abin da kawai ake yadawa shine korun din nan kwaya daya na dai bisa uku. Wannan ba gaskiya bane ba. Za mu kalubalanci wannan abu da an kai domin an zubar mana da mutunci gaban iyalanmu da masoyanmu da magoya bayanmu.
Hakanan Kabiru Marafa ya yi diyar miki akan babban jami'in mulkin majalisar Salisu mai kasuwa don gudanar da zaben ba Hamayya.
Ya kamata a gurfanar da flat na National Assembly mai kasuwa. Gurfanar da shi a gaban kotu ya ansa tambayoyi me yasa yayi abubuwan da yayi.
Sanata Ahmed Sani da ke kan gaba wajen zaben Bukola Saraki ya ce sun bi ka'ida da kuma samun rinjayen da ya dace.
Don haka mu mun shekaru da shekaru muna siyasa. Kamar waɗanda suke wannan gihin, Allah ya yi ta bamu nasara a zaɓe. Tunda muka fara siyasan nan tun 1999, kamar ni na ya gwamna shekara 8, yanzu an sake zaɓe na majalisa. Don me zan zo in zauna wani iri na ya zo ya ce ga wanda za a yi, kuma zan ido mu ce za a yi hakan. Ai lokacin da muka je Iko aka yi zaben Share Fage na shugaban kasa aka ce a hito da mutum daya ta Buwaya aka je kura yanda tsarin mulki ya tanada sai Muhammadu Buhari ci kuma sai kowa ya dawo rungume shi ina tabbata ma dukkan mu ɗan APC zamu da abu daya tsintsiya guda matsunkin daya ina tabbata maka wannan tafiya tana nan batar rabu ba.
Sanata Goje ma ya mara baya ga matsayar
shugaban kasa abin da ke so kenan.
A cikin rahoton Nasiru Kungi Sanata Kabiru Marafa wadda ya ambaci guda daga cikin sharuɗan da dokokin majalisa suka tanada kan zaɓe. Mun nemi yayi mana ƙarin bayani kan abin da dokokin majalisar suka tanada kan batun zaɓen shugabanni.
So abin da muke magana shine an yi ma dokokin ƙasa karan tsaye, an yi ma dokokin majalisa karan tsaye wajen gudanar da zaɓuɓɓuka da suka gudana ranar 9 ga watan 6. Wannan shine abin da muke magana. An canja dokokinmu na majalisa wanda an yi su ba akan ka'ida ba. Misali an kawo maganan jefa ƙuri'a ta cikin akwatin wasan sirri wanda ba haka nan kuma dokarmu ta tanada ba. Sannan an ce mutane 57 suke zaune lokacin da an ka zaɓi shugaban majalisa wato Senate President. Wannan shi ma ya yi ma dokanmu karan tsaye.
Ta yaya?
To sai kuma ƙara nan?
Ta yaya?
Yawa, abinda doka ta tanada shi ne, ita majalisa na farko yana da kyau a sanar da mutane su sani a wannan ƙarairayi da ake yi ba haka nan suke ba. Majalisa tana da wannan abin da ake kira quorum, wato adadin yawan sanatoci da dole sai suna zaune za a iya gudanar da wani abu. To yana da kyau mutane su sani majalisa tana da irin wannan adadi, wato quorum guda guda uku. Akwai na zamanta na yau da kullum, akwai na irin wannan zaɓe ko kuma gyaran dokokin ita kanka majalisar wanda ake kira standing order, sai an samu 2-3. To wannan shi ne muke kalubalanta. Ko abin da yasa muke yin su, abin nan ba wani nisa gare shi ba. Yau ne gare ka, gobe ga ɗan uwa. Yanzu ga jama'iyyar da ta ci ita da adadin jari. Wannan shi ne abu na uku da nake so maka magana a kan shi. Kun ba mu musu katsalandan ba, aka bari PDP ta kawo shugaban majalisa da mataimakin shi. To yanzu mu mun zo mu APC muna da rinjaye a cikin majalisar nan. Saboda Allah, me zai kawo a ce wai an zaɓi mana shugaba daga wata jam'iyya? To ya za a yi wannan angulu da kan zaɓo? Ta ina zai zauna?
To
ba abin zai tafiya?
To
wanda ya san yanda shirin majalisa yake, akwai matsala. Saboda ko wajen zama a cikin majalisa kowa suna da ɓarinsu, ƴan adawa suna da ɓarinsu, masu rinjaye suna da ɓarinsu. Mataimakin shugaban majalisa yana ɓarin masu rinjaye. To yanzu ya za a yi zo ya zanna cikinmu?
To
kan cewa ya za a yi
To
wa'annan su ne abubuwan da muke kalubalanta cewa ya kamata a ce an bi doka. Idan da an ƙara an dan bada lokaci kaɗan sanatocin nan karuwa suke, tunda in kan lura mutum 57 sun kai na shi shugaban majalisa, amma lokacin da an kai zaɓen mataimakin shugaba an ce sun kai mutum 76. Da an ƙara 'yan mintoci kaɗan za a samu sama da mutum 100 duk suna nan zaune. Sai kenan, kuma wannan ba zai hana Allah ya yi hukuncinsa ba, ya abin da yake son yi, babu wanda zai hana yi.
Makon jiya na yi magana da tsohon sanata Makarfi, yake ce da ni babu inda dokar ku ta ce sai an haɗu baki ɗaya a lokacin da za a yi zaɓe.
Wannan mai gida Ahmed Makarfi ya faɗi na shi ra'ayi ne, amma yanzu ne ba zan iya kawo masa ba, amma zan ɗauko standing order ɗin zan karanta maka. Inda aka ce ba lalle ba ne a ce wai dole sai kowa na nan, saboda ai babu inda babu wani sharaɗi na majalisa wanda yake dole sai kowa yana nan. Ka kula ka gani ko wa'ancan da na karanta maka guda uku, babu inda aka ce ko gyaran constitution wato tsarin mulki na ƙasa ba a ce sai kowa yana nan ba za a yi. Saboda bai yiwuwa an ce sai 1-3 na an ce sai 2-3 na an ce sai 4-5. Ka gane? So akwai dokanmu, ba zan iya kawo ko doka ta uku ce ko ta 110 sai na duba zan iya gaya maka. Inda take sai sanatocin da aka zaba suna zaune.
Zaben mataimakin shugaban majalisar dattijai a ɓangaren PDP nan ma sanata Makarfi ya ce min ba a ce tilas wai sai jam'iyya mai rinjaye ce za ta kawo shugaba da mataimakin shugaba ba, duk wani sanata na iya tsayawa ya yi takara.
Kowane sanata yana iya tsayawa ya yi takara, amma abinda ake tsammani, wannan abin da ya faɗi gaskiya ne, amma abinda ake tsammani shine ɗan jam'iyya za su yi biyayya da jam'iyyarsu kuma za su yi kishin jam'iyyarsu. Wannan shine. Kuma zan baka misali wanda shi sanata Makarfi yana zaune an yi irin wannan abu. A lokacin da wannan sanadin da ya kare, akwai wani minista da aka kawo daga Lagos, wanda tsohon minista ne kuma ya je takarar gwamnan Lagos, sanata Musuli Ubaniko. Na saboda wasu abubuwa da ya yi a lokacin da an kai zaɓen sauransu, yawa a mu ɗan jam'iyyar adawa a wancan lokaci, ɗan uwanmu da suka hito daga waɗannan jihohi sun gaya mana cewa bai masu abin da ya masu daɗi ba, don haka nan suna son mu goya masu baya a kare shi kada a bari ya zama minista na ƙasa. Kuma jama'iyyun adawa gaba ɗaya mun ka tsaya ita APC a wancan lokaci, mun ka nemi 'yan uwanmu na PDP da su goya mana baya a tare wannan mutum ne, domin ga abubuwan da ya ga abubuwan da ya yi. Daga ƙarshe da suka je suka yi mitin ɗinsu na jama'iyyar su take to wannan mutum ne mu ita PDP kenan, mu yamma aiki mun ka samu nasara a ciki. To idan saboda aikin da yamma na yau za a zo kuma 'yan adawa su tare shi suke ba ya shiga, ba zai iya zama minista ba, don ƙarfin da muke da shi cikin majalisa bai yi ba. Don haka nan mun ba da umarni dole duk ɗan jama'iyyar PDP ya tabbatar da an tace sanata Musuli Ubaniko. Kuma abin da ya faru kenan, muka zo muka yi ihu, muka yi gaza, muka yi komi, suka ce sai sun yi abinsu, muka kare ma muka fita, suka ci gaba, muka yi. Suka yi confirmation ɗin sanata Musuli Ubaniko kuma ya zama minista na ƙasa. Abinci ne. Yawa, to wannan shi ne maganganun da muke yi. To don haka nan yanzu muna da sanata 59 a cikin 109, ka ga mu muke da rinjaye. Don haka abin da muke tsammani ya kamata a ce jama'iyya ta shigo da shugabanni, an tsaya. Wannan faɗa da muke yi namu na gida ne, na tsakanin Ahmed Lawan da Bukola Saraki na gida ne. To idan jama'iyya ta ce ga wanda ta tsaida yanzu, to abin da muke tsammani duk ɗan jama'iyya biyayya a ce an yi da wannan abu kuma a yi shaha.
Masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasiru Adamu Elikaya da sanata Kabiru Marafa da kuma Kiba Hiro Dodoni wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabu Mamali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaida sahabo sai kuma karatun Alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadan.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
To malalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A Najeriya akalla mutane 40 ne aka kashe a harin baya-bayan nan da kungiyar ta'adda ta kai a arewacin kasar. Shedon gani da ido da kuma majiyar jami'an tsaro sun ce wannan harin ya faru ne a wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da juna a jihar Borno, kuma wannan lamari ya faru ne a ranar Litinin da Talata. Mazauna waɗannan ƙauyukan da suka samu damar arcewa sun shaidawa muryar Amurka cewa maharan sun shigo musu ne a bisa babur da bus-bus, kuma suka shiga ƙona gidaje tare da kashe mutane ba ƙaƙƙautawa. A jiya ne manyan jami'an tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Mali suka buƙaci kwamitin tsaro ta majalisar da ta samar wa ƙasar wani kaso mai tsoka biyo bayan yarjejeniyar da suka cimma da 'yan tawayen Azminawa. Mongi Handi ya buƙaci kwamitin da ya gaggauta samarwa ƙasar ta Mali da kuɗin da za ta yi amfani da su wajen bunƙasa samar da ruwan sha, inganta makarantu da ma hasken wutar lantarki. Amma ya ce samar da ababen more rayuwa ya zama wajibi, domin ko yanzu dubban 'yan gudun hijira da suka bar ƙasar za su fara kwararowa zuwa gida. Ya ce yanzu ƙara gina ababen more rayuwa har sai ya fi wahala bisa ga lalata su. Amurka ta faɗa a ranar Litinin cewa harin nan ta sama da aka kai a arewacin ƙasar Iraki ya kashe hadda ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar nan ta ISIS, wanda ake tuhuma da hannu dumu-dumu cikin harin nan na shekarar 2012, wanda aka kai a ofishin jakadancin Amurka da ke Benghazi na ƙasar Libya, da ya kashe Amurkawa huɗu, ciki ko hadda jakadan Amurka a ƙasar Libya wato Christopher Stephen. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka Kanar Stephen Warren ya ce harin na ta sama da aka kai ranar 15 ga wannan watan a Mosul ya kashe Al-Awani Al-Hazi, wanda yake yana aiki ƙuddaƙun da 'yan tawayen da ke arewaci da tsakiyar Afirka. Warren ya bayyana Al-Hazi a matsayin mutumin da ake sha'awar ganin cewa wannan harin ya rutsa da shi, kuma hakan ta faru. Sai dai kuma Steve din bai yi ƙarin haske ba game da irin rawar da shi wannan ɗan taliki ya taka a harin na ofishin jakadancin Amurka a ƙasar Libya a wancan lokacin.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan jigo, sai kuma cin da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ladan Ibrahim a yau da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni, da injiniyanmu na yau Jim Harman alheri, ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.